Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Sai kuma tashar FM ta VOA Africa akan mita 102.5. Kana masu sauraron mu har yau a jamhuriyar Niger din za su iya kama mu a tashoshin FM da suka hada da radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'urar computer sai su daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masauri assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din maladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka saki dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin shirin zaku ji ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna da kuma muhimmancin da ke tattare da taron da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ke halarta a halin yanzu a Ingila sai kuma yabawa da aka yi wa kasar Niger da hukumar lamuni ta duniya ta yi mata Kana za ku kira mu yau domin ku bayyana mana ra'ayinku akan ƙarin farashin man fetur wanda aka yi a Najeriya. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Babban taron duniya a yau dinnan Alhamis kan yaki da cin hanci da rashawa. Ya kasance wani lokaci ga Burtaniya da Amurka na yin bitar manufofinsu da kuma irin rawar da suke takawa. Wajen zama wuraren boye biliyoyin dalolin da yan siyasa kan sato daga kasashe masu tasowa babban tarin na London ya karkatar da akalar yaki da cin hanci da rashawar daga zarge-zargen janar-janar na Afirka da mazaluntar masarautu da kuma shugabanni masu kama karya zuwa manyan kasashe waɗanda bankunansu da masu hadar gine-gine suke ta amfana da dukiyoyin da kasashe da aka sato daga kasashen. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce miliyoyin dalolin da aka sato waɗanda ya kamata a ce an yi amfani da su wajen bunƙasa ilimi ko gina gadaje a matalautan kasashe. A maimakon haka an boye su a bankuna a kasashen da suka hada da namu. Tsatsauran ra'ayin da muke gani a duniya yau akasari ya samu asali ne daga tsananin bacin ran mutane game da tsarin da suke gani mara adalci ne a cewar babban jami'in diplomasiyyar na Amurka. Kuma muna ganin irin wannan fushin na bayyana kansa ta fuskoki daban-daban ta zaɓuka daban-daban a duniya ciki har da ƙasashe irin namu a cewar Kerry.
Sanatocin ƙasar Brazil sun kaɗa ƙuri'ar dakatar da shugaba Dilma Rousseff daga aiki. Majalisar dattawa na shirin yin mata wato shari'a ne kan zargin yin coge a kasafin kuɗi don ta ƙarfafa yakin neman zaɓenta a shekarar 2014. Ya ra'ayin kawo sauyi mai shekaru 68 da haihuwa ta zargi masu adawa da ita da yin wa gwamnati kafar Unkulu da cin mutuncin demokuraɗiyya da kuma kundin tsarin mulkin ƙasar na ta ce na fuskantar barazana. Mataimakinta Michael Temer wanda shi ma ya bijire mata zai maye gurbinta naucin gadi. Kasa da watanni uku da za a soma wasan Olympic da bazaran soma wanda za a buɗe a Rio de Janeiro zai fuskanci matsalan tattalin arziki mafi muni cikin shekaru goma kuma a daidai lokacin da Brazil ke fama da ɓarkewar cutar Zika da sauro ke yaɗawa.
Tsohon sanatan Amurka Bob Graham ya ce Amurkawa na da iko ko kuma cikakken ikon yanke shawara kan shafuka 28 na kundin sirri da ke ɗauke da bayanan yiwuwar waɗanda suka kai harin ranar 11 ga watan Satumban shekara 2001 sun samu goyon baya daga waje. Shafukan na wani kwamitin haɗin gwiwa ne da Majalisar Tarayyar Amurka ta kafa a shekaru 14 da suka gabata. To amma sai shugaban lokacin wato W. Bush ya ba da umarnin a cire waɗannan shafukan daga cikin abin da za a iya bayyanawa ma jama'a da suka kunshi shafuka 800. Wasu daga cikin jami'an da suka san shafukan sun yi kalamai masu nuna hannun Saudiya. To amma rashin gabatar da cikakken bayani da na haƙiƙanin gaskiyar abin da ya faru ya sa an kasa tabbatar da komai ga jama'a. Rantsuwar da na ɗauka ta hana ni bayyana cikakken abin da waɗannan shafukan suka ƙunsa. To amma yayin da ban da hurumin bayani dalla-dalla na iya imanin cewa koko na imanin cewa mutanen Amurka na da haƙƙin sanin abin da ya sa wannan al'amarin ke da matuƙar muhimmanci. A cewar Graham a wani rubutunsa a jaridar Washington Post wadda aka buga jiya Laraba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. mutumin da ake ganin kusan zai zama dan takarar shugaban kasa Amurka karkashin jam'iyyar Republican shahararren mai harkan gine-gine nan wato Donald Trump ya iso birnin Washington DC don ganawa da dan jam'iyyar su ta Republican mafi babban mukami a kasar gato kakakin majalisar wakilai Paul Ryan wanda zuwa yanzu ya kyamincewa da takarar Donald Trump. Trump da Ryan sun shirya ganawa ta House ce bayan da dan majalisar wakilai ya faɗa a makon jiya cewa shi fa a yanzu bai amince da yakin neman zaben Trump ba wanda ya ta yaduwa ya kauda sauran yan takarar shugaban kasa karkashin Republican har su 16 waɗanda akasarinsu ma sanatoci ne a yanzu wasu kuma a baya wasu kuma gwamnonin jihohi ne. Trump ya ci kuri'u kusan miliyan 11 na Republican a jihohi daban-daban a yakin neman zaben dan takara inda ya yi kiran da a kori bakin wato bakin haure wajen su miliyan 11 da ke zaune a Amurka. Ya sha alwashin gina katanga tsakanin Amurka da Mexico ya kuma ba da shawarar dakatar da shigowar musulmi na wucin gadi. To amma wasu ƴan Republican ciki har da shugabannin jam'iyyar ba sa wannan ra'ayin. To labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kabanu faro takon da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ke yi yanzu haka a ƙasar Burtaniya ko menene muhimmanci ko kuma tasirin wannan taro ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaba Buhari dai ya bayyana cewa akwai bukata a kafa kwamitoci a kowace ƙasa na ɗaukar matakan hana walwala waɗanda aka zarga da irin wannan sace-sace, kuma ya nuna damuwarsa akan cewa Najeriya tana hasara a kowace shekara dollar Amurka miliyan 700 a wurin sace-sacen manta da ake yi bayan matsalolin cin hanci da karɓar rashawa da ake aikatawa a cikin ƙasar kai tsaye. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin Najeriya, ya yi mun ƙarin haske akan muhimmancin wannan ziyara ta shugaba Muhammadu Buhari, inda nake tambayarsa ko kwalliya yanzu za a cewa ta biya kuɗin sabulu?
Fiye da haka ma kuwa, domin yanzu ai kaga ina ganin yanzu cikin taron akwai sauraron guda ban da shugaba Muhammadu Buhari, saboda abubuwa da suka biyo baya kai ka kana sanar da wannan magana ta sukun da baka da shi kamarin da yi a kan rashawa da cin hanci a Najeriya. Kuma sai ga shi kuma shugaba Muhammadu Buhari, Allah ya sa ya samu dama wanda yake ba da ansa cikin hikima da dabara. Yanzu shi kansa kuma shi firayin minista kamar a kaji yanzu shi wato abin ya koma kansa, saboda a'a ni yanzu tambaya take shi ya aka yi Ingila ta zama na cewa wato ita ce ta da yake kuma masu haramtattun dukiya masu sata a kasashensu suke zuwa Ingila su je su zuba jari ko su je gidaje ko motoci ko su zuba kuɗi a banki, kuma sannan Ingila kuma ku zo ku ce a ku duniya ko kuke so ku yi duniya lecture akan yadda za a yi rashawa da cin hanci. Goma wani bari ya fi cikin wani abu a mu ba mu ce kuma na laifi ba, abin mallakar mu da ke kasar ku dawo mana da su, kuma kuɗaɗen nan da ake sata daga Najeriya da gidajen nan da ake duk ga garin nan suna kotu ko sheda ana gabatarwa a gaban alƙalai.
To ganin cewa ya yi tarurruka tare da sauran shugabannin ƙasashe daban-daban kuma ya gabatar da kasida wadda mahalarta taro suka gamsu da ita, kana ganin za a yi nasarar cewa a dawo da Najeriya kuɗaɗenta da aka sata ko dukiyoyinta da aka mallaka a haramce wanda aka ajiye su ba ma Ingila ba har ma sauran ƙasashen duniya?
Wannan abu daga cikin bukatu da Najeriya ta gabatar. Dukiyar Najeriya nan da aka sata duk da ake shekara da shekaru, kamar da yake magana aka lanka shi a bikin mulkin gwamnatin Abacha ne shekara nawa da barin mulkin Abacha, har yanzu da dawon haka balanta irin wannan tafargaza da aka yi in shekara 5 da suka wuce. To saboda haka ana ta cewa kasashen nan da baki daya za su saka hannu akan yarjejeniya idan aka gama taron nan, sun amince cewa a gaggauta duk kasar da aka ɗebe musu dukiyarsu a gaggauta a maida musu. Kuma banda haka ai akwai shawarwari ita kanta da gwamnatin Najeriya ta gabatar wajen tara, muna fata kuma za a yi aiki da su kansu masu satar kuɗi nan na jama'a suna barin kasarsu su gudu, a hana su sat a duk inda suka je a duniya, a hana su visa ta tafiye-tafiye, a hana su mallakar gidaje da motocin da kuma a irin koliwa da jin daɗi da suke kai, kuma da hali a tattaro su a dawo da su kasashensu domin su fuskanci hukuma kuma a karkata abin da suka ɗiba wanda ba nasu bane ya jima.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin shugaba Muhammadu Buhari, a tattauna da nai da shi a Abuja dangane da nasarorin da shugaban ya fara samu a ziyarar da ya kai kasar Ingila a taron yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa na ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa a can. Umar Faruk Musa, muryar Amurka, a Abuja, Nigeria.
So madalla daga batun ziyarar shugaba Buhari sai kuma ra'ayoyin da ku masu aure kuka aika muna game da batun ƙarin farashin man fetur. Hassan Maina kai ne ya tattaro mana waɗannan ra'ayoyin kamar haka.
Buhari Yunusa Kumar ya shugaba mataimakin shugaban kwamitin amintattu na kungiyar muryar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. Shugaban ƙasa da makarantar kansu manta cewa a zamanin tsohuwar gwamnati da ta gabata su suke cewa maganar tallafi ma babu shi, kuma da su muka yi ta zanga-zanga a nan cikin garin Abuja kan cewa bai kamata a cire tallafin man fetur ɗin nan ba gaba ɗaya. Ya wannan mataki da shugaba ya ɗauka bai dace ba, kuma bamu yadda ba, ba za mu yadda ba, kuma za mu fito ƙwango da ƙwarƙwata duk lahirin sannan ni ta zanga-zanga kamar inda man fetur ya wada a kaso duniya ake sai da shi yanzu ƙasa da naira 40 da wani abu, to mu ma sai mun yi zanga-zanga an dawo da man fetirin nan ƙasa da naira 80 da wannan abu. Ran wannan abu ne wanda bai dace ba, kuma zalunci ne, kuma ba za mu yadda ba, ba za mu taɓa yadda ba. Ai wannan Buhari da Usman Dare ba Buhari da Muslim ba, in ya kauce hanya za a ce ba za a gaya mishi gaskiya ba.
Sunana Alhaji Isa Sakatare. Duk abin da wannan gwamnati mu a tunaninmu take yi, to tana yi ne a tunaninmu na dawo wani abu mai amfani ga su talakawan Najeriya. Saboda haka wannan tallafi mu da fatanmu Ubangiji Allah ya sa ya kawo cigaba ma Najeriya da 'yan Najeriya baki ɗaya. Idan har Allah zai sa yin wannan cire tallafi din jina mazuta, shi kenan babu wani abu.
Ni ne Alhaji Salisu Jarabu. Ya wannan batun ƙarin kuɗin mai, ba mu yarso wannan ƙarin kuɗin mai ya tabbatar ba, don kawai ba talakawa suna cin kunci. Yanzu kwanan nan aka karanta bajet ɗin nan muna kamar abin samu za mu samu sa'ida sai ga wannan. Amma mun gane gyara ne, ni kan kamar ni ba zan ga laifin babu Buhari ba, saboda mutum ne mai adalci, duk abin da ya dama yana da niyyar ya taimaka wa talakai.
Sana safa Imam Gashuwa game da ƙarin man fetur da gwamnati da girma shugaban ƙasa Buhari ta yi mu ba mu wai baya ko mu ji daɗin abin da ta yi ba. Duk da mun san akwai matsaloli, amma ba wannan lokaci mutane da cikin hali na ƙasa ya dace a ƙara wannan bai ba. Lokacin ƙarin ya dace a ƙara, amma ba a yanzu ba. Don a yanzu gwamnatin duk hanzarin da za ta gaya mana na dalilin ta ƙara wannan mai kai 75 na 'yan Najeriya ta naka ba magoyin bayan ƙarin kuɗin wannan bai na gwamnati.
Lallan shugaba adali me sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya.
To yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa makwabciyar Najeriya wato Niger, inda hukumar lamuni ta duniya ta ce ta yaba daga ƙasar Niger domin ta bi sharuɗin da hukumar ta shimfiɗa mata. Ga dai Sulaiman Mumuna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Makonni kusan biyu tawagar ta asusun bada lamuni na duniya FME ko IMF ta shafe a nan Niger tana bincike domin tantance yadda abubuwa suka gudana a shekarar da ta gabata, tare da la'akari da sharuɗin da yarjejeniyar ɓangarorin biyu ta ƙunsa kafin Niger ta kai ga samun basussukan da ta ci a bara. Jagoran tawagar ta FME Sheikh Anta Gaye, wanne ya gana da shugaban ƙasa Isu Muhammadu a ƙarshen ziyarar, ya bayyana gamsuwa da sakamakon da suka tarar. Asumana Malam Isa shine kakakin gwamnatin Niger.
Lokaci zuwa lokaci wa'annan tawagogi ana aiko su ne su zo su sadu da ma'aikanta a cikin kowace ƙasa, saboda kamar tsare-tsare da ake tsakanin su da ƙasarmu, menene ke kawo cikas, menene ke tafiya yadda ya kamata, kuma yaya ne ya kamata a ci gaba da tsarin da shekarun da za su zo. Kuma da suka fita sun yi sanarwa sun samu tabbacin cewa da cigaban tattalin arziki na ƙasarmu Niger, abinda aka ce mato de croissance, wannan in Allah ya yarda za ya kasance a tsakanin kashi 6-7% kamar kwatanta shi da shekarar da ta wuce. Wannan kuma abubuwa ne waɗanda ke yiwuwa cikin yanayin da Niger take insha Allah.
Sai dai masanin tattalin arziki Soli Abdullahi ya bayyana cewa
harsashe ne ake, amma in aka kun aka tashi sai a gani abinda aka harsaso din nan ba shi bane ake samu. Duk inda aka ce ƙasa za ta samu tattalin arzikin ta ya samu ci gaba da 5% a shekara kaza, to ya kamata ai ƙaruwar tattalin arzikin nan 5% ana son a gansu cikin wani fanni na rayuwa ɗayan ƙasar nan. Sai ga shekarar ta zo, ɗan ƙasar nan ba su gusa ba daga irin matsayin da suke ko daga miskalar zaratin.
Gwamnatin ta Niger ta ce a wannan jikon ta tanadi hanyoyi da dama da za su ba ta sukunin cimma wannan buri.
Tattalin arziki na ƙasarmu Niger ya kamata a ce ya girku ƙarƙashin noma. Shi shugaban ƙasa ya ce insha Allah cikin wannan shekara 5 kin za a ba mu noma muhimmancin da ya kamata a bashi, bangaren ƙasa zuwa bangaren ƙasa, inda ya kamata a ce an ba noman alkama ƙarfi a bashi, an ba noman rake ƙarfi a bashi, noman kwamfutar ƙarfi a bashi. Wannan ya kasance daga noma har saidawa har ma sarrafa wasu abubuwa da ake iya yi da kayan noma, an ba su ƙarfi a ce mun samu kamfani-kamfani waɗanda suke sa kimati a cikin Kongo kuma za a ci manufar saboda a wancan bangare akwai ma'adanai wanda Allah ya sa Niger fi sabilillahi muna da daidai gurgurdan abun da zai ba mu damar in muka samu kudin da suka fito daga wajen uranium da wajen man petrol da gas da sauransu sai a sa wannan kudin a bunƙasar da noma a bunƙasar da wasu ayyuka na tattalin arziki
ungiyar RNDD ta masu yaki da cin bashin yan jari hujja a ta bakin Alhaji Salisu Ahmadu na cewa
bara ai an zo an ce kudaden da ake sama ofisoshin ko kuma ministorin ba su iya cinye su to naji to shi da kanshi bashin da aka ciyo dan a ta yadda aikin ba ai aikin ba ko kuma an yi aikin rabi to shi sauran kudin menene amfanin su ko kuma ina suke komawa
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla mun samu kira na farko daga Kwara wane ne daga Kwara
Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Jalla Garba Dinani Blaus kala kala na suka Kwara daga Kwara a Najeriya
To Garba mai Blaus me ra'ayinka game da wannan batu Amma don Allah Mallam Garba ka share duwanka
da gwamnatin Najeriya ta yi gaskiya wannan ba a wata laka arinki ba kuma da kamata ba a hali yanzu cikin wannan kunshin tana kake ciki ake an zai wannan sallan gaskiya wannan bai kamata ba da haka muna kira ga shugaban kasa da ya gyara gaskiya wannan mataki da aka dauka na
to madalla ra'ayin Garba Blaus kenan yanzu bari mu je jihar Benue waye a Benue
Abubakar ne daga jihar Benue
to Abubakar me ra'ayinka na hankalinka yake kata game da wannan batu
ni wato ra'ayina akan wannan batu shine mu muna kyautata tsammani cewa wannan gwamnati ce mai adalci wanda cikin yadda Allah insha Allah za mu ga amfanin cire wannan tallafi na man fetur fata na shine yan Najeriya mu bai wa Janar Buhari goyon baya akan wannan mataki da dauka
to mun gode Mallam Abubakar da wannan ra'ayina ka yanzu bari mu je jihar Kaduna waye a Kaduna
to sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna
to Ibrahim Alaramma me ra'ayinka
to ra'ayina gaskiya dangane da janye tallafin wannan fetur da aka yi bai dace ba saboda mu kasar Najeriya mu ne na shida daga cikin kasashen da suke da arzikin man fetur bai kamata idan bamu ji dadin man fetur ba kuma ya kasance man fetur ya zama to annoba a gare mu ko kuma ya zama fitina a gare mu ina kira ga wannan shugaba namu mai adalci wanda muka zaba da ya ji kokenmu a dawo da wannan tallafin man fetur domin zai ka idan har ba a dawo da shi ba gaskiya talaka zai kara shiga mawuyacin hali na hauhawan farashin abin sufuri da kuma a
to mun gode Ibrahim Allah rahma ra'ayin Ibrahim kenan yanzu bamu je Hadeja na jihar Jigawa waye daga Hadeja
ya ku hadir Hadeja
wane daga Hadeja
Yakubu
to Yakubu me yayi ra'ayinka ina hankalinka ya karkata
ra'ayin kike gaskiya muna gon farkanji da dari abin da ya nufa
to an ce da ma hagun wani daman wani sai dai la Yakubu ya tsinke bari mu je Kebbi waye daga Kebbi waye daga Kebbi oh shi ma line na Kebbi ya tsinke muna magana ne ina hankalinku ya karkata game da batun karin farashin man fetur da aka yi me kuke gani ya dace ko ko akwai abin da ya kamata a yi sabanin wannan da gwamnati to yanzu mun samu kira daga Gombe waye daga Gombe
Dr. Simon ne daga Gombe dan kamu mazauni Bindiri
to Simon me ra'ayinka game da wannan batun
gaskiya ra'ayina mun ba mu tsammani ba Buhari zai muna wannan abin da yana ba gaskiya mun ji takaici gaskiya ba mu murnan wanda ba Buhari ya muna gaskiya kamata ya duba da Allah ya taimaka mu saraka bari mu samu saukin lamarori a cikin abubuwan da yake mana na ya hakuri da Allah mun na mun tuba ga wasi.
Oh, samu. Murtalatu a ci gaba da kokartawa an samu tutsun na'ura musamman waya a ce network to muna magana ne to Abuja waye daga Abuja mun samu kira daga Abuja
Abdullahi Sale
to Abdullahi Sale me ra'ayinka game da wannan batu
ra'ayina game da wannan batu alal hakika din an yi la'akari da yanda talaka suke fama kuma yanzu akwai tsarin kudin a binci kwarai da aniya game da wannan tallafi da zai biyo baya to wallahi ba mu ji dadin wannan lamari ba
to me fatanka
fatana ubangiji Allah ya sa dai a duba wannan al'amari a abin nan gaskiya ina ganin kamar shugaba ya rasa wasu mashawarta ta wani bangare
ikon Allah Ra'ayin Abdullahi Sale kenan to shikenan Allah sa kiran naka
muna so a sa kaman su ne Jami Hamza Al-Mustafa su zama su ne na kusa da shi
Allah sa kiran naka ya kai kunnin ga kunnin ga wanda kai domin su bari mu je Gashuwa waye daga Gashuwa
sunana Malam Idi mai kanwa Gashuwa
to Malam Idi mai kanwa ina ra'ayinka
an ci an kakkadu an kakkadu kudaden mutanen PDP bai sai muna tallafin da shi ba sai mu an ban karbe namu mu da bamu ciwo bamu sha ba eh ya kamata mu a tausaya muna especially Adamawa Borno Yobe wanda shekara 6 ba mu samu ninowa ba ma a zo a kuma tsara muna haina wa binnan farajin Peter ya kamata a tausaya muna ga mai girma shugaban kasa tausaya mutanen bangaren nan muna cikin wahala fa
to malam malam Idi mai kanwa yanzu bari mu je Nasarawa waye daga Nasarawa
Assalamu alaikum mai gidana.
Wa alaikum assalam yalla bai. Wane ne?
Magana da sakatare ne Bashir Tela da ganin layin nauyuka sun yi da lafiyan bari-bari.
To Bashir sakatare me ra'ayinka?
A gaskiya mu dai wannan abin ba mu jira din shi ba.
Me yasa?
Na ce ba mu jira din wannan al'amarin ba. Tunda ana mulki ne na farin hula ya kamata a nemi shawarar mu. To tunda bayan da muka yi a mure fatan mu a ran shi ne za mu ce Allah sa hakan shi ne wata alheri. Don kuwa ana cikin garin lafiya kokarin a da yan kwanakin ba lokacin da mai yana da tsada akwai yawancin akwai layi sosai a kowane gidajen mai amma a yau nan kowane gidan mai ko ina an bugude mai ko ana ta samu mai fatan mu shine wannan abu ya zama muna mafi alheri mu mu ci gaba da tashi gaban kasa a zuwa
to mun gode Bashir sakatare yanzu bari mu je Sokoto waye daga Sokoto din Shehu
hello
eh muna jin ka jamu je
To da farko sunana Sani ministan wankin hula mallan mai yari sai mai hankali ga fitan Najeriya
da kuma dokar gangan da kyau ministan wankin hula me ra'ayinka game da wannan batu
to gaskiya na Sani ina roƙon mai girma Buhari don Allah don Annabi a ce da tallafin da idan har da aka ci to wallahi dangane da tallafin mai din nan wallahi mutane ba talakawa burda wadanda wata shi wannan shan waya saboda halin da ake ciki ni wallahi da nauni ki ba jiya ba wallahi halin da ake ciki na ga yanda aka sai da kwanon jiro 300 na ga yanda aka sai da na dawa 100 aka na 300 kaga babu sawaba don Allah da Annabi da daukakar da jama'ar Najeriya sun kai mai sun ka zafai don Allah da Annabi a cire tallafin Najeriya naura ayi a huta laya suna na sani
to mun gode sani ministan wankin hula Allah sa mu hukunta sun ji wannan kira naka yanzu bari mu je Kaduna binnin gwamna waye daga Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waye
sunana yau Suleiman da cika rama hukumar kaure
to yau ina hankalinka ya karkata game da wannan batu
to ni dai ne game da wacce wannan tallafin mai yana da kyau talakawan Najeriya mu tsami nazari sosai
to
saboda talakawan Najeriya ana musu bugu ciki ne a buje su ta ciki a tukuye su ta guji
to
harkan tallafin cire mai ina ba mai girma shugaban kasa shawara wannan cire tallafin mai ya yi daidai amma muna neman fatan alkhairi ga talakawan Najeriya ba koke-koke ba. Gwamnatin ta zo da abu a duba abin da ainihin nazari da basira akan abin ba wai a dinga keke-koke ba. Dan masudan Najeriya zai shiga wani yanayi.
To dama an ce hagun wani daman wani da kiran Malam Ya'u da Kaduna mu kawo ƙarshen kiran rayuwar da zamu iya dauka sai gobe idan Allah ya kai mu kuma.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yance ƴan jarida na ci gaba da huskantar cin zarafi a ƙasar Turkiya. Na baya-bayan nan shine hukuncin ɗauri da aka yanke wa Kan Dündar, babban editan jaridar ƴan adawa ta Cumhuriyat da kuma babban edita mai kula da birnin Ankara, Adem Gül, bisa zargin cewa suna tona asirin hukuma. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka John Kirby ya bayyana damuwansa akan hukunce-hukuncen rashin gaskiya da kotun Turkiya ta yi, inda ya kira ga hukumomin kasar da su agazawa ƴan jarida masu zaman kansu da waɗanda doka bata hana su yin aikinsu ba, saboda muhimmancinsu wurin ƙarfafa demokaradiyya da kuma wayar da jama'a. A halin yanzu ƙungiyar ƴan jarida masu zaman kansu ta ƙasar Turkiya ta fidda wani rahoto na watanni ukun farkon wannan shekarar 2016 wanda ya bayyana kimanin ƴan jarida 174 ne aka tilasta suka bar aiki, wasu kuma aka sallame su. Kazalika aka ɗaure wasu ƴan jarida 28 da kuma wasu mawallafa 10. Haka kuma cibiyar Amurka mai rajin kula da walwalan al'umma ta Freedom House a cikin rahotonta na wannan shekara ta 2016 ta ayyana Turkiya a matsayin ƙasar da ba ta da ƴancin faɗan albarkacin baki, har ma ta baiwa ƙasar maki 6 wanda ke nuna ana samun ci baya a harkar ƴancin kafafen labarai. A matsayinmu na abokan Turkiya kuma ƙawaye na NATO, Mr. Kirby ya ce muna kira ga Turkiya da ta bi ka'idodinta da kuma tsare-tsaren ƙungiyar Turai ta OSCE, waɗanda suka haɗa da cewa duk ƙasashen da suka aminta da yin aiki da ka'idodin demokradiyya da kiyaye tsari da sakarwa sashen shari'a lazami yayi aiki kuma ta ba 'yan ƙasar daman cin moriyar 'yancinsu na faɗan albarkacin bakinsu. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da kuma shi ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice. To a taƙaice, babban taron duniya na yau Alhamis kan yaƙi da cin hanci da rashawa ya kasance wani lokaci ga Burtaniya da Amurka na yin bitar manufofinsu da kuma irin rawar da suke takawa wajen zama wuraren ɓoye biliyoyin dalolin da 'yan siyasa kan sato daga ƙasashe masu tasowa. An yi wata da watanni ƙarancin man fetur na sa masu ababen hawa a Najeriya bin dogayen layuka na jiran shan man, wani shirin ƙara farashin mai ɗin da kusan kashi 70 cikin 100 na iya taimakawa, to amma kuma yana iya shafar sauran sassan tattalin arzikin kamar yadda wasu suka yi hasashe. Sanatocin ƙasar Brazil sun kaɗa ƙuri'ar dakatar da shugaba Dilma Rousseff daga aiki. Majalisar dattawa na shirin yin mata shari'a ne kan zargin yin coge a kasafin kuɗi don ƙarfafa yaƙin neman zaɓenta a shekara ta 2014. Ƙasar Kenya ta fara zana jadawalin rufe sansanonin 'yan gudun hijira na Dadaab mai ɗauke da Somaliyawa 'yan gudun hijira wajen 350,000. Ministan harkokin cikin gida Joseph Nkaiserry ya ce saboda jerin hare-haren da suka fuskanta daga tsatsauran ƙungiyar nan ta Al-Shabab da ke Somalia, ƙasar ta Kenya ta kafa kwamitin aiki da cikawa da zai gudanar da aikin rufe sansanin.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na Jummai Ali, wato lafiya uwar jiki. Kafin mu tashi, bari mu mika saƙon taya murna ga iyalan Muhammad Jangudo na ɗaurin auren 'yarsa Fatima Aliyu Jangudo da injiniya Aliyu Suleiman, wanda za a yi gobe bayan sallan juma'a a masallacin Gwallaga da ke garin Bauchi. Allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari. Yanzu Ahmadun kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da Julie Gresham wadda ta ba da umarni, da injiniyanmu Zainab Abdulrahman da ma Baba Yakubu Makeri. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai da safen ku.